Sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke nemo hanyoyin inganta zamantakewa tsakanin al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi, siyasa da sauransu, domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke jan ragamar shirin. A yau shirin zamantakewa ya tattauna ne da masu aikin wanzar da zaman lafiya. Fahimta tsakanin al'umma ta fuskoki daban-daban da suka hada da bambancin addini ko fafutukar neman arziki da bambancin kabila ko siyasa na daga cikin kalubalen da ya janyo rarrabuwar kawunan al'umma da a shekarun baya ke zama tare. Kungiyoyi masu zaman kansu na iya kokari wajen aiwatar da tsare-tsare da suke da yakinin suna taimakawa wajen fahimtar matsalolin da samun hanyoyin warware su. Malam Musa Eltani Muhammad, manajan tsare-tsare na kungiyar samar da ci gaba a Afirka ta Yamma, wato Development Initiative of West Africa, DIWA, yace rashin yadda da juna saboda jita-jita da ƙarairayi sun ƙara rincaɓe zamantakewar al'umma, don haka suka fidda wani shiri na musamman don horar da masu ruwa da tsaki hanyoyin sasantawa.
Abinda muka fahimta yake kawo saɓani shine a yanzu nan tuhume-tuhume sun yawa, rashin yadda ya yi kamari, yadda da aka samu da juna ya koma baya. Sa'annan kuma banda haka, manga na addini guda biyu, da Krista da Musulmai, an mayar da shi baya, domin abinda muka fahimta ba addinin da ya ba mabiyansa dama su yi rashin zaman lafiya. To, neman duniya ya zo ya sha gaban addini da ƙa'idodin addini, shi yasa yanzu muke son shugabannin addinin nan su sake tashi tsaye, in suka tashi tsaye mu mu goya musu baya, su cika garuruwan su da bayanai cewa addini fa duk wanda yayi wayannan taza da tsaye da sunan addini ba addini ba.
A cikin 'yan kwanakin nan mun ga yadda siyasa ke tasiri a cikin addini, yanda shugabannin addinan wa'ansu sun kauce ma faɗin abin da ya dace ko kuma yake cikin wa'annan littattafai. Akwai faɗakar wanda za ku yi musu domin su koma kan turba na ita addinin nan domin a samu wannan zaman lafiya?
Sosai. A bincikinmu, kowane shugaban addini ko ranar Juma'a ko ranar Lahadi, idan ya zo yana bayani, da ƙyar ne ba za a samu ɗan siyasa babba da ya zo domin ya zo bauta ba. To, a wannan matakinmu shi ne akwai irin hikimomi a kusa-kusanmu wanda da sun faɗe shi ko kuma da sun yi amfani da shi ɗan siyasa zai farko. Domin mu muna da tsari na ba kiran suna ko kuma a kunyatar da mutumi ba, a'a, halayya da ɗabi'a muke son a ci gaba da wa'azi a kansu domin su gyaru. To, musamman abubuwan da muke kiran al'amomi ko kuma agents na raba kai su ne dividers. Siyasa na ciki, 'yan siyasa na ciki, arziki na ciki, masu arziki na ciki. To, wa'annan abubuwan ne za mu tattauro yaya ake jin su da mai arziki ko ɗan siyasa zai gamsu da bayanin ba wai zai fusata da bayanin ba. To, shi ne muke kiran skills, wato hikimomi na wanzan da lafiya, wanda mutum da shi kake magana ma yana jin daɗi sai ka ga yana son ya gyara.
Wani kira za ka yi ma al'umma tun da dai idan rikicin nan ya taso su suke wahala, kuma ya kamata a ce zaman lafiyan nan ya fara daga karan kansu ne kafin ma wani ya zo ya wanzan musu da wannan zaman lafiya? Wani kira za ka yi ma al'umma gaba ɗaya?
Kira na ɗaya shi ne mutane su yi karatun tanatu kuma su samu wankin zuciya. Abinda mu a DIWA muka fahimta, idan kana ganin ka san daidai, to godewa Allah za ka yi ka ji tausayin wanda kake ganin bai san daidai ba, to ya zama nauyi a gare ka ka kawo mai gyara.
Dr. Sumayya Abubakar Muhammad, shugaban kungiyar muryar Fulani Peace Initiative Network da ke fadakar da al'ummar Fulani nemo hanyoyin zaman lafiya, tace matsalar dumamar yanayi da neman hanyoyin bunƙasa tattalin arziki da yawaitan jama'a na daga cikin matsalolin da al'umar Fulani ke fuskanta.
Da su kansu al'umar Fulani akwai ayyuka da dama a kansu da basu yi ba. Na farko shine su sani cewa yanzu muna karni na 21 ne, ba karni na 17, 18 ko 19 ba, wanda yanzu akwai abin da ake ce ma identity. Wanda dama su ba mutane ne masu son zama waje ɗaya ba saboda yawo. To idan kana yawo ka je kanka zago, baka da national identity, baka da where to claim, yana ɗaya daga cikin matsalolin da suke fama da shi. Dole mahukunta daga cikin su zo su zauna domin a tattauna wannan, ya za a magance wannan matsala. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma sun bari mayar da emphasis da suke badawa wajen kiwo, ya ɗauke musu zarafi da dama da za su mayar da hankali wajen karatu, wanda da kuma da karatun aka san su. Wannan ya daɗa ta'azzara rikicin da ake fama da shi, wanda kuma still mahukunta daga cikin al'ummar Fulani ya kamata dole a ce an samu zama a nan musamman domin a wanzar. Kamar ɗaya daga cikin abu da muke a ƙungiyar mu shine muna zuwa Rigage sai mu buɗe musu makarantu wanda ya dace da yanayinsu da kuma tsarinsu, domin mu samu ta hanyar nan gudunmuwar da muke bayar domin ilmantar da su a samu reduction in violent conflict, especially a nan jihar ta Plateau. Kaba muna da makarantu biyar a tsakankanin local government guda hudu, muna da yara sama da 1,000 wanda suke cin gajiyar wannan tallafi. To idan aka ce akwai irin waɗannan gurare a gurare daban-daban, a da matsalolinmu su mun magance su. Sai kuma ɗaya daga cikin su ma matsalar da su kansu Fulani ke fama da shi, wanda su ya kamata su zauna su fixin wannan abin tasu, shine whether they like it or not, zaman daji yana so ya gagara al'umma. Dole su dawo birane su zazzauna su dabbata garuruka su kafa ta su zauna a ciki. In ba haka ba, yawace a wannan karni da muke ciki ba shi da wajen zama gaskiya. They have to rethink, to re-strategize yadda za a zauna kuma da mutane da makwabta lafiya, wanda wannan shine babban kalubalen da muke fama da shi. Akwai lalatattu daga cikin su da gaske an sani, kuma muna kira da gwamnati cewa ta yi gaggawan magance su. Amma peace loving other people wanda basu san hawa basu san sauka ba kan dauki brunt din laifin da ba su suka aikata ba. Wannan gaskiya na ɗaya daga cikin su babban kalubale da suke fuskanta gaskiya.
Kusan a ce Fulani gaba ɗaya su suka yi kaza.
Misali shine kaman a ce al'umma 100 mutane 10 su lalace, sai a ce gaba ɗaya al'ummar su lalace. Hakan gaskiya a kyautatance ba a kyautata kuma ba a yi adalci ba. Akwai lalatattu dukan mu mun sani, kuma mu ma mun daga murya da babbar murya muka kira da gwamnatin tarayya da kuma hukumomin tsaro su ɗau matakin gaggawa and they should be treated as such na ayyukan da suka aikata. Amma kuma akwai mutane miliyoyi da yawa da ba wannan ba ɗabi'ar rayuwarsu ba ne, kuma suna fuskantar tsangwama da kuma stereotypes akan abu makamanta haka wanda ba su aikata ba.
Hakimin yankin Gashish a ƙaramar hukumar Barikin Ladin jihar Filato, Farfesa Nuhu Dangata, ya ce son zuciya da rashin adalci na kan gaba wajen assasa rashin zaman lafiya da ya kamata a sauya akala.
Abinda yake kawo rashin zaman lafiya shine son zuciya da rashin faɗan gaskiya da rashin yin adalci. Waɗannan abubuwa in ana samun su a cikin communities namu, dole za a samu rashin zaman lafiya. Amma aiki da ya kamata mu sarakuna da kuma shugabannin addini ya kamata su yi shine mu sani fa kamin ka zama affiliation zuwa wani religion, kai mutum ne. Allah ya halice mu mutanensa ne, kuma dole mu yi yadda za mu zauna tare a cire bambanci na addini. Malamai su faɗa ma mutane su al'umman su gaskiya abinda addini ke koyar da su, sarakuna kuma su yi gaskiya banda son kai. They should not be partisan, su zaba wani suna raba kan mutanen su ba. 'Yan siyasa kuma su yi hankali, domin su ma suna kawo rashin zaman lafiya.
Na san kai tafiye-tafiye ka dudduba waɗansu ƙasashe da waɗansu wurare yanda ake zama na zaman lafiya, kama na bayanin yadda kaga waɗansu ƙasashe suna zaman lafiya.
Daya daga cikin ƙasashen da na tafi na ga ana zaman lafiya shine Republic of Jordan. A wajen na gan zaman lafiya out of 100% na mazaunan Jordan 2% ne kawai Krista.
Wata kashi biyu zuwa a cikin ɗari.
Su ne Krista a wajen. Amma suna zaman lafiya ba su raba kawunansu a kan addini ba. A cikin ko passport nasu ko ID card ba a nuna bambanci ko wannan Krista ne ko wannan Musulmi ne. Duk suna sa Judanian, kai dan Jordan ne. Kuma akwai abin da sun yi da ya faranta min zuciya. A wurin zabe a House of Assembly nasu akwai kujeru da an bar ma Krista, sai kai Krista ne zaka contest. Domin in an bari a yi zabe duka Krista ba zai iya samu wani kujera ma ba. Amma saboda hikima da manyansu suka yi an bar wa'annan kujeru ma Krista ne, sai kai Krista ne kamin ka contest.
Amma kana ga irin wannan zai auku a Najeriya kuwa?
To sai a hankali, domin wannan zai yi wuya sai dai manyanmu sun dawo a yi gaskiya domin a hada kan mutane. Yawancin matsalolin da ake samu waɗansu suna ganin kamar an bar su ne a baya, ba a yi da su, kuma duka mu 'yan Najeriya ne.
Sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar da shirin na zamantakewa ke cewa mu huta lafiya.